Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jama'an kasar Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa Russia ta kai farmaki ta sama a birnin Kyiv bayan wani lugudin wuta na da ta yi a dare biyu da ta kai akan birnin. A yau Litinin kuma wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya guda biyu sun yi kashedi akan karuwan bukatar gaggawa ta abinci har da yunwa da ake fama da ita a kasar Sudan sakamakon yaki da ya barke a kasar. Kana ƴan majalisar dokokin Amurka suna tantance abubuwa da ke kuce a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaba Joe Biden da kakakin majalisar dokokin kasar Kevin McCarthy a kafin su kada kuri'a akan karɓo rance.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan rantsar da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin, ya yi jawabi na farko ga 'yan kasar inda ya lashe takobin cire tallafin man fetur. Sannan za ku ji abin da masana da wasu 'yan siyasa ke cewa game da jawabin da sabon shugaban na Najeriya ya yi a yau.
Ya yi magana haɗin kan ƙasa a kan cewa lalle-lalle dole Najeriya ta ci gaba da zama dunƙulalliyar ƙasa, kuma shi ba zai bari ko ya sako-sako da duk wani abu da zai shafi haɗin kan ƙasa ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa yankin jihohin Bauchi da Gombe, kuma za ku ji fatan da mazauna jihohin suka yi game da sabbin gwamnonin da aka rantsar a yau. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Jama'an kasar Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa Russia ta kai farmaki ta sama akan birnin Kyiv bayan lugudan wuta da ta yi cikin dare guda biyu ta sama akan birnin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa an samu fashewa tsakiyar birnin Kana, ya faɗa wa mutane da ke birnin su zauna a matsugunansu. Hare-hare na yau Litinin sun biyo bayan abin da Klitschko ya kira da dare na bala'i a birnin da birnin ya fuskanta. Sharhi Popko, shi ne shugaban soji a birnin, ya ce sojojin Rasha sun yi amfani da manyan makamai iri biyu da suka hada da cruise da kuma jirage marasa matuka suka auna birnin Kyiv a karo na 15 cikin watan Mayu kadai. A yau Litinin wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya guda biyu sun yi kashedi akan karuwar bukatar gaggawa ta abinci har da yunwa a kasar Sudan sakamakon barkewar yaki a kasar da kuma kasashen Haiti da Burkina Faso da kuma Mali saboda takaita zirga-zirgan jama'a da kayayyaki. Wasu kasashe hudu kuma da suke kan hadari sun hada ne da Afghanistan da Nigeria da Somalia da kuma Yemen, inda alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma aka yi hasashen fuskantar hakan, suna gab da fadawa a cikin mummunan yanayi. Rahotanni haɗin gwiwar hukumomin guda biyu da suka hada da hukumar abinci da kuma na abinci da noma na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga ɗaukar matakan gaggawa na ceto rayuka da ayyuka. Baicin kasashen tara, an gano wasu kasashe guda 22 a cikin rahoton da su kuma suke kan hadarin fuskantar karancin abinci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan rantsar da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin, ya yi jawabi na farko ga 'yan Najeriya inda ya lashe takobin cire tallafin man fetur da kuma fito da farashin canjin kuɗi na bai ɗaya da kuma tunkarar matsalar tsaro gadan-gadan. Wakilin Muryar Amurka Umar Faruk Musa ya halarci taron rantsarwar, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
No permission is there for fresh subsidy. The fresh subsidy is gone.
Shugaban Najeriya kenan Bola Ahmed Tinubu yana tabbatar da cewar an cire tallafi da kasar Najeriya ke ba su a fagen cinikayya ta man fetur, inda ke nuna cewar tun farko ma babu hujjar ba da tallafin. Sa'annan kuma ko da ya zo mulkin kasar Najeriya, ya tara gwamnatin Muhammadu Buhari ta cire shi daga kasafin kuɗi na wannan shekara. Bayan maganar tallafin man fetur kuma, a jawabinsa Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce za a yi wa tsarin sababbin kuɗaɗen naira da ya jawo kace na ce cikin ƙasar yana mai tabbatar da cewar tsofaffin da sababbin takardun kuɗaɗen za su ci gaba da aiki kafaɗa-kafaɗa ba tare da wata matsala ba.
The Central Bank must work towards a unified exchange rate.
Yana ƙara ba da tabbacin cewa tilas ne babban bankin Najeriya ya haɗa farashin naira a idon sauran ƙasashen duniya ya zama a falle ɗaya. Ta yadda za a iya amfani da kuɗaɗen da Najeriya ke da su gurin warwaransu matsaloli na rashin ayyukan yi ko kuma wahaloli na samar da saka jari da waɗansu abubuwa da ke kawo cikas a fage na tattalin arziki. Game da sha'anin tsaro kuma ga abin da Bola Ahmed Tinubu yake cewa.
Security shall be top priority of our administration because neither prosperity nor justice.
Sha'anin samar da tsaro zai kasance sama-sama a manufofin gwamnatinmu saboda wadata da adalci ba su garkuwa a dandalin rashin tsaro da fitintinu. Don haka zan yi duk abin da ya dace a fagen tsaro domin yi wa tsarin tsaro na Najeriya garan bawo da kula da jami'an tsaro da ke aikin da kuma tabbatar da an samu su da kayayyakin yaƙi na zamani domin tabbatar da an samu zaman lafiya a cikin Najeriya. A fagen siyasa kuma Bola Ahmed Tinubu ya ba da tabbacin cewa lalle zaɓen da aka yi a Najeriya wanda ya yi nasara a kan shi ne zaɓe mafi adalci da gaskiya a cikinsa. Amma duk da haka ba laifi ba ne idan abokanin adawarsa sun je kotu, amma shi yana ɗaukar duk matakin da ya kamata domin haɗa kan ƙasa da jawo dukkan 'yan siyasa na Najeriya su ba da haɗin kai domin ƙasar Najeriya ta ci gaba. Waɗannan bayanai da alƙawura da Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi muddin idan za a aiwatar da su kai da fata, to ana sa ran za a ga bambanci tsakanin irin mulki da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma irin shi wanda zai kafa a cikin Najeriya. Umar Faruk, Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar dokokin Amurka suna tantance abubuwan da ke kunshi a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaba Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kafin kada kuri'a akan fadada kofar karɓo bashi, yayin da shugabannin guda biyu suka yi kira daga 'yan majalisar da su amince da yarjejeniyar. Shawarwarin ya hada da dakatar da karɓo ƙarin bashi har zuwa watan Janairun shekarar 2025 da kuma yarjejeniyar kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kiyaye kashe kuɗaɗen gwamnatin tarayya a cikin shekarar 2024 kana ya ƙara kashi ɗaya tal a cikin kashi ɗaya a cikin ɗari a shekarar 2025. Daga cikin sauran abubuwan da aka daidaita a kai, akwai batun rage wasu kuɗaɗe don ɗaukar wato sabbin ma'aikatan hukumar karɓar haraji da soke dala biliyan 30 a cikin agajin COVID-19 da kuma tabbatar da mutane masu shekaru 49 zuwa 54 suna cika buƙatun aiki don samun tallafin abinci. Biden da McCarthy sun cimma wannan yarjejeniya ce jiya Lahadi bayan shafe makonni ana tattaunawa akan wa'adin farkon watan Yuni wanda ke ƙaratowa domin gwamnati ta kaucewa fadawa cikin rashin kuɗaɗen gudanar da ayyukanta. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya samu sabon wa'adi na shekaru biyar bayan ya lashe zaben zagaye na biyu da 'yan adawa da suka yi fatan za su kayar da shi yayin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa. Erdogan ya lashe zaben zagaye na biyu ne a jiya Lahadi da kashi 52.2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kana abokin karawansa Kemal Kılıçdaroğlu ya samu kashi 47.8 na ƙuri'un. Ina godiya ga kowane ɗan ƙasarmu da suka bani amanar sake gudanar da mulkin ƙasar nan na tsawon shekaru biyar zuwa masu zuwa, inji Erdogan yana faɗa wa magoya bayansa. Ina kuma mika godiya ga ɗaukacin 'yan ƙasarmu da suka nuna ra'ayin kansu da na 'ya'yansu nan da shekaru masu zuwa ta hanyar jefa ƙuri'unsu a zaɓen. Kilik Dargolo ya bai kalubalanci sakamakon zaben ba, amma ya kira zaben da wanda aka fi tafka rashin wato adalci kenan a cikin 'yan shekarun nan. A ƙarshe, akalla mutane hudu sun mutu kana mutum ɗaya ya ɓace da yammacin jiya Lahadi bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa na masu yawon buɗe ido ya yi hatsari ya nutse a tafkin Magori da ke arewacin ƙasar Italiya. Masu ceto a cikin ruwa da taimakon jirgi mai saukar ungulu sun ci gaba da neman mutumin da ya ɓace. Jirgin sama ambulan da motocin agajin gaggawa da dama da masu kwana-kwana da kuma dogarawan gabar ruwa har da 'yan sanda sun taimaka a wannan aikin ceton da ake yi da kuma bincike. Ma'aikatar kwana-kwana da ayyukan ceto sun ce mutane 20 ne suka iyo zuwa gabar tafkin ko kuma aka ceto su da wani jirgin ruwan kana an kai wasu asibitoci wato ana suna samun kulawa daga likitoci. Sai dai ruwan sama kamar da bakin kwarya da yanayi mai duhu ya kawo cikas ga aikin ceto. Wasu rahotanni da ba a tantance ba a kafafen yada labarai Italiya sun ce fasinjojin sun hada da 'yan kasar Burtaniya da Isra'ila da masu 'yan kasar Italiya din.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan da aka rantsar da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin, masana da 'yan siyasar ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da jawabin da shugaban ya yi a wurin bikin rantsarwar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari na nan lokacin da aka yi jawabin.
Ya yi magana haɗin kan ƙasa akan cewa lalle-lalle dole Najeriya ta ci gaba da zama dunƙulalliyar ƙasa, kuma shi ba zai bari ko ya sako-sako da duk wani abu da zai shafi haɗin kan ƙasa ba. Wannan kuma abin da ake so shugaba ya yi ke.
A takaice mutum ne wanda ba shi da inda-inda.
Ya yi kwarai da gaske abin da ya nuna kenan, tunda ya yi maganganu da dama waɗanda ƙarare fito ba wani ɓoyo ba wani inda-inda. Wato ba turanci kawai ba, a ya ce ga abin da za yi ga abin da ba zan yi ba, kuma daga yau ga abin da zai kasance.
Tun gabanin nan tsohon shugaba Buhari ya yi ban kwana, ya kama hanyar daura. Wasu na juyayi, wasu na cewa Allah raka taki gona. Shugaban magoya bayan Tinubu Kailani Muhammad ya ce bai yi wani juyayi ba.
Shi shugaba Buhari Allah ya kai shi daura lafiya, amma mu dai ba za mu raka shi ba. Kaga dai mu muka yi wahala, kai ka sani shekaru 16 ana ruwa ana rana, muka kawo dan talikin nan ba kuɗi yake bayarwa ba, mu muka bada kuɗi a prison, mun ji an kona mutane an kona gidajensu. Kuma tun da ya zo muna mara ma gwamnati bayani, amma mu da muka kawo shi an keɓe mu gefe guda.
Sheikh Abdullahi Balalawo na daga mahalarta taron da yin addu'ar haɗin kan Najeriya.
Da aka kawo gayyata gare mu, kuma ga ya cancanci zo domin taya al'ummarmu na wannan ƙasa murnan wannan zaman lafiya da wannan arziki. Ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa miƙa mulkin nan lafiya, shi shugaban Muhammadu Buhari ya koma gida lafiya, shi sabon shugaba ya taɓa lafiya. Allah ya azurta shi da samun mashawarta, managarta waɗanda za su ba shi shawara. Shi kuma Allah ya buɗe zuciyarsa ya zama tuya kaɗi duk shawaran za a ba shi na alkhairi, ƙasar ta zauna lafiya, Allah ya ba shi ikon yin adalci.
Hannatu Musawa na daga matan da suka nuna ƙwarin gwiwar nasara a sabuwar gwamnatin.
An yi siyasa mai zafi mai ƙarfi, amma Allah a cikin rahamarsa ya ba Asuwaji Bola Ahmed Tinubu. Saboda haka ni da na gani, saboda ni na san irin wahalar da ya sha kuma da irin manufofin da yake da su, dole in yi farin ciki, kuma farin cikin shi ne har ya kawo hawaye.
Kuma dai me za a ce yanzu, ba za a ɗaurar da manyan bayanai ba sai an ga kamun ludayi naɗa muƙaman gwamnatin Tinubu. Menene bambancin hakan da abin da aka samu a gwamnatin Buhari? Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Bukukuwan kaddamarwa da kuma rantsuwar kama aiki da gwamnoni da mataimakansu suka yi a jihohin Bauchi da Gombe sun gudana kamar yadda hukumomi a jihohin suka tsara. A jihohin Bauchi da Gombe dai karo na biyu kenan da aka rantsar da gwamnoninsu wato Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da kuma Muhammad Inuwa Yahaya. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya ji ta bakin wasu da suka je wurin bikin rantsarwar a Bauchi.
Gabatar da kanka.
Assalamu alaikum. Sunana Hamza Hayaki. Fata na shine Allah ya dafa ma wannan bawan Allah dan wannan bawan Allah ba wai shine da nasara ba. Al'ummar jihar Bauchi sune da nasara. Shi yasa ni ma na bar duk abin da nake, na bar kasuwanci na bar komai domin na taho na yi mu bay'a ma wannan taro da tara farin ciki wa al'ummar jihar Bauchi.
Ko zaki ga mun ra'ayinki a dangane?
Sai jama'a assalamu alaikum. Sunana Uwani Shehu daga Gwallaga. Nayi murna nayi farin ciki wannan taron Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bashi ikon abin da zai tabbatar mana ya karasa mana, Allah ya bashi ikon duk wani mahasadan nan, Allah ya kawo da su, Allah ya bashi sa, Allah ya bashi sa, mun gode Allah mai da kowa gida lafiya, Allah ya saka. Ai in ka lura mata suna da yawa da ban fitowa, amma mu ma yanzu kanmu yawa sabila da ayyukan da yake mana muna jin dadi. Ke yasa mu ma muka fito dan mu da wayar da kai a cikin gida gungun da yake ta faruwa, kuma muna gani kuma muna jin dadi. Allah ya tabbatar mana, Allah ya saka da alkhairi.
Gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad a jawabinsa na kama aiki ya bayyana murnansa dangane da wannan lokaci mai muhimmanci.
I wish to recall with extreme joy and gratitude that on this day 4 years ago I stood at this podium to take all the worries and all the allegiance as your governor and to deliver my first inaugural address to a mammoth crowd like this one. I'm here again to deliver my second and by the provision of our constitution, final inaugural address on the auspicious occasion of my swearing in as a governor of our great state for another 4 years.
Jihar Bauchi dai jami'ar PDP ce ta lashe zaben gwamna a yayin da jihar Gombe jami'ar APC mai mulki ta sake darewa kan mulki. Abdul Wahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad. A shirinmu na daren yau za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sabuwar gwamnatin da aka rantsa a Najeriya a yau. Sai mun ji daga gare ku. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau ya karkata ne zuwa ga shawara ga sabuwar gwamnati da ta fara aiki a yau din nan bayan da aka rantsar da sabon shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da kuma mataimakinsa Kashim Shettima. Wannan rantsuwa dai da zuwa ne bayan kammala wa'adin mulki na tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo da kuma tsohon ministan ilimi Malam Adamu Adamu. To ko ne irin shawara yan Najeriya ke da shi ga sabon gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu game da hanyoyin inganta ilimi a Najeriya? Ga dai shawara ta farko daga Malam Muhammad Sani, malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
Abinda zan ce a primary school education ko ilimin primary school, wato abinda ke faruwa tun farko, abinda ya bata shi har yasa ya zama abinda ya zama, na farko a tsarin ilimi namu, mu matsalan mu a kasan nan mukan aro abubuwa ba ma duba yanayin mu. Daga ran da gwamnati ta ce ta cire grade 2 teacher sai kowa ya je yayi NCE, daga ran nan ta rusa ilimin primary school. Saboda haka malaman da ke zuwa su koyar a primary school a lokacin, kaga masu NCE a wannan lokacin harsuna NYSC to kaga sun yi kusan daidai da mai digiri kenan. To mai digiri kuma ka ce masa ya zo primary school ya koyar sai ya ga kasanci a irin rayuwa ta dan Najeriya. Baya duba sana'a kwarewa da wasu abubuwa, a'a shi kawai yana da digiri, shi ya da digiri wata tsaya ce. To idan sun zo ba za mu iya samun kwararrun malamai ba da za su koyar da yara a primary school. Kwarewa kuma da ake so a samu a primary school ta fi kwarewa da ake samu a jami'a, saboda nan ne kwandan adam. Saboda haka aiki da za ka yi a foundation yana da yawa na gini, to sai aka rusa wannan foundation din. Kowa ya zo da NCE bai san yadda zai lallashi yaro ba, bai san yadda zai bashi ilimi ba, bai san yadda zai tafi da shi daidai tunaninsa ba, sai ya zo daga sama ya ce zai bashi ilimi. To sai kuma aka zo aka ce a gama primary a shiga secondary. To yaran da bai iya karatu da rubutu cikakke ba, a yau a sani na dai a yan a arewacin ƙasar nan, zai in ka kasa ɗaliban primary kashi 100 zai wahala ka samu kashi 80 za su iya rubuta maka wasiƙa zuwa ga iyayensu ko kakanninsu irin namu na da, kuma ya gama primary amma ba zai iya rubuta wasiƙa ba, ko da Turanci ko da Hausa. To kaga me aka yi, ilimin primary bai yi amfani ba. Sai aka ce to tunda primary ya lalace, wai maimakon a tsaya a yi gyara, sai kuma gwamnati ta daure gindi sai aka yi tsalle sai aka tafi secondary school. In ka ga yanda yara ke shiga secondary school yanzu a ƙasar nan, sai abin ya baka mamaki. Saboda ba a cikakken common entrance irin tamu da muka sani ta da, ka ci in ka ci a dubi grade ɗinka, a da grade ɗinka in kana da raunin grade shine har a lokacin namu ake tura ka teachers college. In kana da grade mai ƙarfi sai a tura ka secondary school ko a tura ka technical college.
To ta ina gwamnati za ta kama, musamman ita sabon gwamnati da ta fara aiki yau?
Yawwa, ta inda za ta kama shine ta dawo ta sa a dinga duba waɗannan matakai na ilimi, a sa mutane da za su tsaya su duba su tabbatar ana abin da ya dace. Misali kamar yanzu primary school in an gama gine-ginen, an gyara, an sa kujeru, an sa wane ne, a samu principal nagartacce, a samu malamai nagartattu. Gwargwado kada a sa malamin shi tunaninsa kuɗi ne ba tunaninsa koyarwa ba. Kuma matsalar da muke ciki yanzu, kowa in yanzu gwamnati ta ce ta ƙara albashin malaman primary school za a dinga biyan su kaza, biyan su kaza, to maimakon a tsaya a yi adalci, a ɗauki wanda sana'ar ya sa a gaba ya kware a kanta, a yi jarabawa ya ci a bashi aikinsa, a'a sai kuma a wayi gari, sai manyan nan da ke cikin gwamnati ko manyan nan da ke wasu gurare su kuma sai su fara turo 'ya'yansu da ba su kware ba a ba su wannan aikin dan akwai wannan kuɗin. To gwamnati ta fito ta yi wannan adalcin ba sani ba sabo. Rai zai ɓaci ba za a ji daɗi ba, amma shi ne zai fidda matsayin ilimi yau kamar a yanda yake a da. A zo secondary school wanda duk aka ɗauka zai koya a secondary school, a tabbatar ya san abin da yake, ya iya, ya yi jarabawa, ya ci.
To akwai wanda suka ba da shawaran cewa kamata nan gaba a samu ma'aikatan ilimi mai kula da secondary, mai kula da primary, mai kula da manyan makarantu. Ya ke ga wannan shawara?
Wannan shawara haka take bisa ka'ida. Ban taɓa wanka lokacin da akwai wani conference da muka haɗu da mai girma sanata yanzu lokacin yana ministan ilimi Malam Shekarau, ya kawo wannan, yake cewa ma'aikatan ilimi a gwamnatin tarayya ita tafi duk wata ma'aikata girma saboda al'ummar da ke karkashinta. Wannan shawara tana bisa hanya, saboda idan aka rage wa babban minista ayyuka, abubuwa da yawa za su tafi yanda ya kamata. A ce akwai minista na ma'aikatan ilimi a wasu kasashe, haka yake minista na makarantun primary, secondary, sannan manyan makarantu. To amma yanzu sai aka ce minista babba shi ke duba komai, aiki ya masa yawa, zartarwa ta masa yawa, zai duba polytechnic, zai duba kwalejojin ilimi, zai duba secondary school, zai duba jami'o'i, zai duba na gwamnatin tarayya da waɗanda ba na gwamnatin tarayya ba. Gaskiya babban shawara ce wannan, wanda in dai ana son harkar ilimi ta ci gaba, gaskiya a karkasa ma'aikatar ilimi, kowa ya san inda ya dosa.
kamar sauraro a nan ne kuma shirin namu na yau zai daga aya sai mako na gaba za mu dora da irin waɗannan shawarwari da za a ci gaba da baiwa sabon gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta fara aiki a yau Litinin a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Little Gresham naku baban ya ji furin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa
Madalla a gaida Babangida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum biyo Hausa. Yau mulkin shugaba Buhari ya zo ƙarshe kuma ya koma gida Daura. Dan haka ne nake kira ga ƴan Najeriya da su yafe wa tsohon shugaban ƙasa Buhari. Domin dan Adam tare yake bai cika goma ba. Da ƙarshe Allah zai yafe wa masu yafiya ranar gobe kiyama. Sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Ngotudu. Suka ce ayyana masu kwacen waya a matsayin 'yan fashi da Majalisar Tsaro ta Jihar Kano ta yi abu ne mai kyau matuƙa. Muna fatar hakan ya zama sanadin kawo ƙarshen matsalar kwacen waya a Jihar Kano. Ina taya Bola Ahmed Tinubu murnar karɓar mulki. Allah ya ba shi ikon yin adalci ga kowa da kowa, duk ɗan Najeriya ɗaya ne. Sako daga Ali Rabkana Gashuwa. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya karɓi rantsuwar kama mulki yau, muna fatan ya fara a sa'a kamar yadda ya fara da bismillah. Muna fatan zai kare da alhamdulillahi. Allah ya sa haka, amin. Sai sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, ya ce salam biyoyi Hausa. Na yi wa sabon angon kasarmu shugaba Asuwaju Bola Ahmed Tinubu murnar zama shugaban Najeriya na tsawon shekaru hudu. Allah ya sa ya iya sauke dukkan nauyi da ya rataya a kansa, musamman mu al'ummar garin Malam Fatori na jihar Borno, ya magance mana matsalar tsaro don mu samu mu koma garin Malam Fatori wanda yakin Boko Haram ya daidaita a shekarar 2014. Tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma na masa fatan alheri, Allah ya kai shi garin Daura lafiya, amin. Shi kuwa sakon Buba Megoro Gashuwa cewa ya muna yi wa Tinubu fatan alheri, Allah ya sa ya karɓi jagorancin ƙasarmu cikin walwala da nasara.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam, a takaice, jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa Rasha ta kai farmaki ta sama a birnin Kyiv bayan wani lugudan wuta da ta yi a cikin dare biyu ta sama a kan birnin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa an samu fashewa a tsakiyar birnin, kana ya faɗa wa mutane da su zauna a matsugunansu. A yau Litinin, wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu sun yi kashedi a kan ƙaruwar buƙatar gaggawa ta abinci har da yunwa a ƙasar Sudan sakamakon ɓarkewar yaƙi a ƙasashe kuma da suka haɗa da Haiti da Burkina Faso da kuma Mali, su kuma saboda taƙaita zirga-zirgar jama'a da kayayyaki. Wasu ƙasashe huɗu da su kuma suke kan haɗari sun haɗa ne da Afghanistan da Najeriya da Somalia da kuma Yamal, inda wato alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma akai hasashen suna fuskantar haka, su ko suna gab da fadawa cikin mummunan yanayi. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna tantance abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaba Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kafin kada kuri'a a kan faɗaɗa ƙofar karɓo bashi, yayin da shugabannin guda biyu suka yi kira da su amince da yarjejeniyar. Shawarwarin da ya haɗa wato da ke cikin yarjejeniyar sun haɗa da dakatar da karɓo bashi har zuwa watan Janairun shekarar 2025 da kuma yarjejeniyar kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kiyaye kashe kuɗaɗen gwamnatin tarayya a cikin shekarar 2024, kana ya ƙara kashe 1% na shekarar 2025. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya samu sabon wa'adi na shekaru biyar bayan da ya lashe zaben zagaye na biyu da 'yan adawa suka yi fatan kayar da shi yayin da ake fama da matsalar wato tsadar rayuwa. Erdogan ya lashe zagaye na biyu na zaben da aka yi a jiya Lahadi ne da kashi 52.2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kana abokin karawansa Kemal Kılıçdaroğlu shi kuma ya samu kashi 47.8 na ƙuri'un.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan Mobil, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.